نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da ranar 8 ga watan Rajab Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1428 daidai da 22 ga watan Julai shekara ta 2007. Ga mu a ɗaya daga cikin manya-manyan ɗakuna na gudanar da lacca na cibiyar nazari game da harkokin lissafi da gudanarwa ɓangaren da aka fi sani da cewa Kongo campus a jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria. ƴan uwa musulmi, rabonmu da wannan wurin yau shekara 11 da ta gabata mun gabatar da lacca a wannan wuri a shekarar miladiyar Bature na 1996 a kan duniyar aljanu da shedanu a wannan wuri. A yau ga shi za mu gudanar da wa'azi ko lacca mai taken da'awa aikin Allah. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiyayyen halitta. Bayan haka godiya ta musamman ga jami'ar Ahmadu Bello da masu gudanarwa ba don kowa ba domin haɗin kai da suke bamu na duk sanda muka zo da bukata suna ainihin amince mana. Ƙarin godiya ta musamman har wa yau ga ɗalibai, musamman ƙungiyar ɗalibai musulmi ta jami'ar Ahmadu Bello wato NSS, waɗanda ta hanyar su ne muke bi muke samun waɗannan dama da kuma waɗannan fa'idoji. Muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri. Addu'a ta musamman ga namiji uban ƴan boko Gamji ɗan ƙwarai Sardauna Ahmadu Bello wanda gaba ɗaya shi ya kafa wannan cibiya da wannan jami'a. Allah ya gafarta mishi, Allah ya bashi aljanna, Allah ya sa ƴan siyasa na yanzu su koyi halin Sardauna. Bayan wannan a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan lacca da kamata ya yi a ce za a gabatar da ita a Center for Islamic Legal Studies a can ainihin wato cibiyar nazarin shari'ar addinin musulunci, wadda gaskiyar lamari dukkan laccocinmu a nan ne asali wurin gudanarwa. Sai dai uzurinmu a nan guda ɗaya ne shine wannan ɗakin taron ya yi kaɗan, shi ya sa sai muka dawo nan. Don haka duk wasu al'amura namu mukan fara neman can tukuna, sai dai in mun dubi adadi da kuma irin nau'in jama'ar da za su zo in sun fi ƙarfin wannan wuri to sai mu ainihin matso nan kusa. To muna yi wa mutanen Santa addu'a Allah ya musu sakamako na alheri. Jama'ar musulmi, abin da ya zaburar da ni game da gudanar da wannan lacca yau kamar makonni uku da suka gabata, mata waɗanda suka zage game da harkar da'awa waɗanda suka sa wa kansu suna da Turanci women in da'awa suka gayyace mu domin gudanar da laccoci a Arewa House a gidan Sardauna kenan a Kaduna game da harkar da'awa. Wannan wata lacca ce da dama na daɗe ina son gabatar da ita, amma kuma kasantuwar an buƙaci a zo domin ainihin wato gabatar da wannan lacca ta Kaduna sai ta zaburar da ni. sai neman magana har hada abubuwan da nake nufi in gabatar waɗanda ga su kamar haka insha Allah ta'ala. Tare da cewa wannan lecture tawa ya kamata in gabatar da ita a cikin makonni biyu ne, sai dai zan yi iyakar kokari idan na ga zai yi in gabatar da ita a yau, zan gabatar da ita daga yanzu da nake magana zuwa ƙarfe 12 in Allah so na rana, sai a tsaya sai a amsa tambayoyi ba ma sai mu wuce ƙarfe 1. Idan ko mun ga haka din da zai yi ba, to shikenan sai mu ainihin bata kamar da muka tsara cewa za a yi ta yau kuma za a yi ta Lahadi mai zuwa insha Allah. Ba dan ko ne zan so in takura lecture ta wani takaita ta a yau ba, sai dan wasu laccioci waɗanda babu shakka duk mutumin da ke Najeriya zai buƙaci waɗannan laccioci, wanda wannan gagaruman lecture ce. Zan gabatar da ita in Allah so ba da dade wannan ba a wannan yanki namu na garin Zari insha Allah. To kasance yar kada abubuwan su haɗuru guda, shi yasa nake ga in zai yi ni kokarin gabatar da wannan a yau in kammala insha Allah zan kammala. Allah ya taimaka. Muna fatan duk wanda ya zo nan da duk wanda ta zo nan da Allah a bada kunne na saurari da fahimta tsakani da Allah, sannan a taya mu da addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen idan da wannan sako kamar yadda muke fatar ya kasance zuwa ga jama'a din, kuma Allah ya taimake mu wajen jama'a su fahimci hakikanin sakon kamar yadda muke so su fahimce shi. Sannan duk wanda ya zo da waya ta GSM ana roƙon shi don Allah ya kashe ta ba don kawai ba, domin za ta kawo ainihin wato hayaniya a wannan wuri. Muka ce da'awa aikin Allah, mun danganta da'awa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda girmanta da kuma muhimmancinta. Kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala, dangantawa ce ta ɗaukakawa, kamar yadda ake duban Ka'aba a ce mata baitullahi, tare da cewa dukkan masallatai buyutullahi ne, amma Ka'aba kuma sai aka ware ta kuma sai ta shahara da wannan suna na cewa baitullahi. In sharhi game da taken wannan wa'azin namu da nake da'awa aikin Allah, wato babu shakka ita da'awa tana daga cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki ya kallafa wa kowane bawa daidai da gwargwadon ikon shi da kuma iyawar shi. Ma'ana da'awa tana cikin jimillar ayyuka na ibadoji waɗanda Allah ya halicce mu saboda su, a inda yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini. To aikin da'awa aiki ne daga cikin ayyuka na ita ibada din, kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah. Abin da muke fata da Allah masu surutu nan su ja baki su shiru. Abin da farko da za mu tattauna akan insha Allah ta'ala, za mu magana akan ma'anar da'awa. Ma'anar da'awa. Abin da kuma za mu magana akan manufar da'awa. Sannan za mu zo mu magana akan siffofin mai da'awa da guzurin mai da'awa. Abu na hudu insha Allah ta'ala za mu magana dangane da hanyoyin gudanar da da'awa. Na biyar kuwa za mu kawo wasu sababbin hanyoyi domin gudanar da ita da'awa din. Na shida za mu bayani dangane da muhimmancin haɗin kan masu da'awa. Na bakwai za mu tsokaci akan cewa harkar da'awa sai da haƙuri da juna da kuma baiwa juna uzuri. Sannan abu na takwas za mu magana cewa ita da'awa sai da haƙuri da jarabawar Allah. Daga cikin wannan ainihin jarabawa da Allah yake jarabtar bayi masu yin da'awa a ciki, akwai ƙaranci da kuma yawancin mabiya. Yawan mabiya, ƙarancin mabiya jarabawa ce a da'awa, yawan mabiya jarabawa ce a da'awa. Sannan daga cikin jarabawar Allah a cikin harkar da'awa akwai talauci, akwai kuma wadata. Za mu tsokaci akan waɗannan abubuwan insha Allah. In Allah ya so za mu magana dangane da ɗaukaka da ƙasƙanci a fagen da'awa, wanda wannan ma wani salo ne da Allah ya kan bullo masu da'awa ya jarabce su da ɗaukaka ko da ƙasƙanci. Abu na tara da za mu magana akai insha Allah
sune abubuwan da ke karya da'awa. Menene ke karya da'awa ya rusa ta? Ta taso sai a je ta yi loop. Abu na goma da za mu magana insha Allah shine da'awa sai da da'awa. Idan babu da'awa to mai da'awar sai ya yi da'awa. Za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala. Abu na ƙarshe da za mu magana akai hanyoyin dogaro da kai domin gudanar da ayyukan da'awa. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai in ce kalmar da'awa kalma ce wanda yake kalmar larabci ce. Abinda kuma take nufi a kalmar larabci shine kira. To amma wannan kalma da muka yawaita faɗin ta anan ba wai muna nufin tsuwar ma'anar da ta zo da shi a larabci ba, na cewa kira zuwa ga Allah, ba haka kaɗai muke nufi ba. Da'awa kira ce zuwa ga Allah, da'awa kare addinin Allah, da'awa ɗaukaka addinin Allah, da'awa haɓaka addinin Allah. Waɗannan abubuwan da su da makamantansu idan ka haɗa su ne muke nufi da da'awa a wannan fagen. Don haka akwai inda da'awa za ta zama kira, ka kira yi mutane su zo su shiga ainihin addinin Allah. Allah madaukakin sarki ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimina. Wane ne yafi kyautata magana fiye da mutumin da yayi kira zuwa ga Allah, ya aikata aiki na gari kuma ya ce ina daga cikin musulmi? Wanda duk ya cika wannan siffar babu wanda ya fi shi kyakkyawar magana. Kaga anan da awa ta zo da ma'ana na kira zuwa ga ainihin addinin Allah. Wani wuri da Allah yake siffanta wasu bayan shi na gari waɗanda suka shagaltu da harkar da'awa, yana yabansu da cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atayuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa lillahi 'aqibatul umur. Bayi na gari su ne waɗanda in muka ba su iko a bayan ƙasa suka samu mulki ko suka samu malanta ko suka samu ɗaukaka ko suka samu hanyar da za su faɗa ko hanyar da za su aikata ko hanyar da za su rubuta ko hanyar da za su tsaya su kare ko hanyar da za su tsaya su haɓaka, shine tamkini fil ardi. Allah ya baka wani iko ka zama lecturer a jami'ar Ahmadu Bello, zaka tara ɗalibai 100 ko 200 ko 500 da zaka tashi kai musu lecture akan me? Akan physics, akan agri, akan economics, akan law, musulmi da kafirai, fasikai da fajirai, salihai da muminai, zaka tara su a wuri guda. Allah ya baka tamkini fil ardi, Allah ya baka iko a bayan ƙasa. Ko Allah madaukakin sarki ya kai ka zama dan majalisa na tarayya ko na jiha, ko ka zama counselor, ko ka zama chairman, ko ka zama sarki, ko ka zama dagaci ko hakimi, ko ka zama limamin juma'a, ko ka zama malami mai wa'azi, ko ka zama shugaban NSS, ko ka zama kai ne HOD ko dean, ko kai ne principal na makaranta kaza ko headmaster, duk wannan tamkini ne fil ardi. Ina fatar mun gane. To duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su irin wannan tamkini fil ardi, aka ce ma'aikata kaza a ƙarƙashin ka take, aka ce hukuma kaza kai kake gudanar da ita, aka ce gidan rediyo kaza a ƙarƙashin gudanarwar ka yake, tashar talabijin kaza gudanarwar ka ce, gidan jarida kaza kai ne ke gudanar da ita. Duk wannan tamkini fil ardi, gida ne aka ce kai ne mai gida, aka ce ke ce uwar gida, a aji ne aka ce kai ne babunan monitor, ko a ce kai ne head teacher a makaranta, ko a ce ke ce head mistress. Duk wannan tamkinin fil ardi. Sayyidina Umar da Allah madaukakin sarki ya makkana shi a ƙasa ya samu mulki ya zama khalifan musulmi, sai ya rubuta takarda zuwa ga gwamnonin shi da ministoci da permanent secretaries da SSGs gaba ɗaya waɗanda ke shugabancin ministries da parastatals manya-manya da ƙananan hukumomi, ya ce musu ku sani da cewa tsayar da sallah a kan lokaci ya fi aikin da na ɗauke ku muhimmanci. Don haka idan lokacin sallah ya yi, ku bar aikin gwamnati ku tafi tsayar da sallah. Allazina in makkannahum في الأرض أقام الصلاة. الإمام مالك يروي كنا أثرنا أمر بإسناد صحيح كل تاف شموطة. وانه يكلنا من أشيء شغبان قصا إذن هر مسلمين صالحي متون كريكي زيبا صلى مهمان سيتيد أيكي غمتي شيء أيكتي فلن يأينهم أيكتب دماء أيكتنش أقرد أشياء صلى في أيكي مهمان الذين إما كناهم في الأرض أقام الصلاة. كيف كنت هيد ماستر كو برنسيبال كو فايس شانسلا كو اتش او دي كو دين كو نتشرا يا علاقر كتك دا صلى إذا لوكا تن صلى يا كتك إلي شوغبان مجلسة صد أكتي تارو يا تارو أما كما لا دال يا كي حي على الصلاة يا كتك كنا تيوى بري مقارسة كو كنا تيوى أتأيد وانن تارو أسي أنداو الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة باقي مجلسين أمك باس إيكو أباين كسا sayyida sayyida sallah sayar da sallah yin sallah akan lokaci yin ta yadda aka ce yin ta saboda Allah yin ta a cikin jama'a duk waɗannan sifofi ne na sayyida sallah aqamus salata sayar da sallah wanda duke karkashin ka kasa shi sallah Allah yace wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha iyalanka ka umarce su da yin sallah kuma ka kafe akan yin sallah din malamai suka ce Allah ya yi ta'adirin iyalai ne don ya nuna maka duk wani wanda ke karkashin ikon ka shari'a tana neman ka daga umarce shi da tsaida sallah wani dabba ya bani mamaki a inda yace shi musulmi ne ya fi shekara 20 yana tuka manyan mutane iri turawa da bakaken fata yace wata ran sai aka hada shi da sabon mai gida bature amma ba ture ne 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 kale kai ka ganshi da bible gobe ka ganshi da qur'ani yana karantawa yace wata ran suna cikin tafiya kai sai yace mishi ya tsaya lokacin sallah yayi sallah yace sai ba maki ya kama shi sai yace saboda ya karanta a cikin alqur'ani sai ga wannan aya wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha kalmar ahli yadda an fassara ta da family sai ce ya fara my family kai dai ne daga cikin iyalai na kane nuna aiki don haka tsaya kai sallah littafin ka ne kuma yace in ce maka inna allaha la yansuru hadha ad-din wa law bi rajulin fajirin idan allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da mutumin banza sai allah ya taimaki addinin nan kaga wannan kafiri ne yawa musulmi da awa da qur'ani sarki ya tabbata ga allah dan haka kira na musamman ga waɗanda Allah ya ba su mulki shugabanci da fadi'a su ji tsoron Allah su tsaida sallah su ji tsoron Allah su bada umarni a tsaida sallah Allah madaukake sarki ya taimake mu to idan kun fahimci wannan jama'a na kawo waɗannan bayanai ne kadai don in yi bayani akan me da'awa take nufi iqamatus salah tsayar da sallah ka sa waɗanda ke ƙarƙashin ka tsayar da sallah shi ma aiki ne daga cikin ayyukan da'awa sannan Allah ya ce wa atu zakata sai su bada zakka wa amaru bil ma'rufi sai umarni kyakkyawa wa nahu anil munkar kuma su hana mummuna ma'ana bayan Allah na gari suna yin al'amru bil ma'ruf me ake nufi da umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa baya nufin wa'azi kadai wannan ya annin munkar hani game da mummuna baya nufin yin wa'azi ka hana ayyukan banza baya nufin haka kadai al'amarin ya fi ƙarfin wa'azi kadai harkar da'awa ta fi ƙarfin wa'azi kadai masu madaba'a da ke zuwa su buga sticker su je su manna ta a kofar office wadda da ka zo za ka ga cewa ko ka yi sallah asuba yau akan lokaci ko ka karanta qur'ani yau ma'aikacin gwamnati ya fito zai buɗe office yana takama sai ya ga sako gilas a gaban shi cewa ko ka yi sallah asuba yau musulmi ne yanzu haka kuma ta zama bai yi ba wannan amrun bil ma'ruf umarni ne da kyakkyawa domin siddoci zo tunanin shi ya manta da sallah tunanin shi ya shagaltu da abin da zai fuskanta na office kuma bai yi sallah ba ko ya manta ko ya ki ko ya shashantar da ita ko makamantan haka wannan sakon da ya gani ya gishe shi a kofar office ya fassara mishi ne aka fara mishi cewa ashe wani yana nan ya bada muhimmanci akan tashi sallar har ya kula da tawani inda gashi har yana tunasar da wani ko kai sallar asuba yau ko ka karanta alqur'ani yau ko ka saurara alqur'ani yau irin waɗannan sakonnin ya kamata a je a rinka yawo ana mammannawa yana daga cikin amrun bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar to Allah yake za su tsaya da sallah su bada zakka su horar kyakkyawa su hana mummuna sai ya ce wallahi aqibatul umur kashin al'amura gaba ɗaya na Allah ne ishara akan cewa duk yadda duniya ta kai ga lalacewa to bayan Allah na gari kuma sune za su wayi gari za su samu iko a bayan ƙasa waɗanda za su sa abauta wa Allah don haka ma'anar da'awa a cikin waɗannan wa'azoji da muke yi shine kira zuwa ga addinin Allah kare addinin Allah ɗaukaka addinin Allah haɓaka addinin Allah ta hanyar aiki ko magana ko rubutu ko ta wacce hanya da za ka yi ka isar da waɗannan irin saƙonni da a ce za a samu wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ya zagi Allah ko wani ya zagi addinin Allah sai ka tashi ka maida martani akan haka da'awa kai domin kariya ce ga addinin Allah da wani zai zo ya kawo wata shubha wani rikici game da abin da ya shafi wata aya ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jimillar saƙon da annabi ya zo da shi na musulunci sai ka tashi kai bayani akan ba haka abin yake ba da yadda abin yake wannan da'awa kai domin mai ka tashi ka kare ka bayyana ka kuma haɓaka addinin Allah da ma'aikatarka za ka ware wani fili ka gina masallaci wannan haɓaka addinin Allah ne ko baka yi wa'azi ba ko baka yi limanci ba domin duk wanda ya zo ya ga akwai aiki na musulunci a wuri akwai wata alama da ke kira zuwa ga aikin Allah a wuri to idan kun fahimci wannan aikin na da'awa a yadda na faɗe shi haka to wannan zai fara alamta muku cewa ashe harkar da'awa ba aiki ce ta wasu mutane na musamman ba sai dai kowa akwai irin gudunmawar da zai gudanar dangane da harkar da'awa Allah ya taimake ni to sai ka gane cewa manufar da'awa din ita ce a samar da tsarkin ƙasa da kuma tsarkin bayin da za su zauna a bayan ƙasar su bauta wa Allah da yake mai tsarki wannan ita ce manufa ta da'awar a samar da ƙasa mai tsarki wadda bayin Allah masu tsarki za su zauna a kanta don su bauta wa Allah madaukakin sarki mai tsarki wannan ya nuna kenan yana daga cikin ayyukan da za a yi wajen da'awa shine dole a tsarkake ƙasa daga shirka dole a tsarkake ƙasa daga bid'a dole a tsarkake ƙasa daga duk abin da zai ɓata tarbiyya mutane su zama fasikai ko fajirai maƙaryata mazinata azzalimai barayi maciya amana dole sai an tsarkake ƙasa daga irin waɗannan halayen tsarkake ƙasa daga irin waɗannan halayen shi zai ba da damar a samu tsarkakakkun bayan Allah domin in kuka tsarkake bayan Allah kuka bar ƙasar tana zaune cikin ƙazanta akwai haɗarin waɗannan bayan Allah ƙazantar ƙasar ta ja su lalace su ma su zama ƙazamai ma'anar wannan magana a tsarin da'awa to ana yana daga cikin aikin da ake so ku ga bayan shi shine ya zama babu gidan giya babu gidan karuwai babu gidan caca babu duk wani wuri da ake bayyana ayyuka na banza ta amma a matsayinku na masu da'awa wajen gudanar da kawar da waɗannan abubuwan da suka mai da ƙasa ta zama ƙazama to akwai babban aiki akan ku tsaya ku yi nazari za ku iya tashi ku rushe waɗannan wuraren amma kun rushe waɗannan wuraren a cikin zukatan waɗannan da ke wannan ɓarna a wannan wuraren wannan yana daga cikin aikin da za mu zo mu tattauna akan hanyar da ya kamata a gudanar da da'awa insha Allah ta'ala saboda haka manufa ta gudanar da'awa da da'awa ita ce samar da tsarkakakkiyar ƙasa da tsarkakakkun bayin Allah waɗanda za su bauta wa Allah mai tsarki kaga a ƙarƙashin wannan da'awa amanar Allah ce kenan wanda Allah madaukakin sarki yake ba da dama wasu bayi daga cikin mutanen shi waɗanda ya yarda da su su ainihin ɗauke ta domin su zama mutanen da Allah madaukakin sarki ya fi so saboda aikinsu da maganarsu kamar yadda na jawo aya a baya a inda Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina wane ne ya fi kyautata aiki fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah ya aiki kuma nagari sannan ya ce shi yana daga cikin musulmi babu wanda ya fi wannan kyautata aiki wannan ita ce aya ta 33 a cikin suratul fusilat manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi falahu mithlu ajru fa'ilihi wannan hadisi ne sahihi al-imam muslim ya rawaito shi ma'anar ita ce wanda duniya nuni zuwa ga wani alheri to yana da irin ladan wanda ya aikata wannan alheri kaga wannan falala ce da ke nuna falalar da'awa domin mai da'awa yana zama wanda ya fi kowa daraja saboda kyautata magana da aiki a wurin Allah mai da'awa yana samun irin ladan wanda ya aikata abin da shi mai da'awar ya nuna mishi har wa a cikin wani hadisi da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithlu ujurihim مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا مسلم يروي عن الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وان دي كلا زوا ذو تشريع وان دي كلا زوا ذو تشريع to yana da lada irin ladan waɗanda suka bi wannan shiriyar ba tare da an cire musu komai daga cikin ladan da za a bashi ba wato za a ba su ladan sun bi shiriya shi kuma za a rubuta mishi lada na irin wanda ainihin suka samu haka wanda ya kira zuwa ga wata bata yana da zunubi irin zunubin waɗanda suka bi shi ba tare da an rage zunubi ko kadan daga cikin zunubansu ba Allah ya kiyaye a cikin wani hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa Ali dan Abi Talib yace fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am wallahi Allah ya shiryar da mutum guda ta hanyar ka ya fi maka alheri sai da ka samu jajayen raƙuma jajayen raƙuma dabbobi ne masu daraja a idan balarabe kamar yadda yake manya-manyan shanu suke da daraja a wurin bafulatani kamar yadda manya-manyan motoci suke da daraja a wurin 'yan zamani to a ƙarƙashin wannan za ka gane ashe ita da a wannan ba aiki ce ta wasu mutane su kadai ba banda wasu hasali kulluna du'atu dukkanmu masu da'awa ne a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ballighu anni walau aya ku isar da sako gare ni daga gare ni koda aya guda ce isar da sako koda wacce aya koda aya guda ce aiki ne da kowane musulmi zai dubi wani irin kwazo zai domin isar da wata aya daga cikin ayoyin Allah malami ne kai alaramma wanda ka iya karatu da tajwidi sai ka zauna ka karantar da wannan aya mai tafsiri ne kai da za ka iya fassara aya ka yi bayani sai ka yi mai kuɗi ne kai sai ka sai fili a tashar rediyo ko talabijin aka gara wannan aya ko ayoyi na alkur'ani mai wadata ne kai sai ka ɗauki nauyi aka buɗe wata daba a duniyar gizo aka zuba wasu ayoyi na alkur'ani don a saurare su ko kuma a karance su duk wannan yana daga cikin ƙarƙashin bin umarnin da yake cewa ballighu anni walau aya ku isar da saƙon aya daga gare ni ko da ƙwaya ɗaya ce a nan saddawa ne zai iya karantar da aya guda amma bai da kuɗin da zai saka ta a gidan rediyo to in ya ce sai ya saka ta a gidan rediyo ko ta halin kaka to ya ɗauko hanyar gudanar da da'awar da bata kamace shi ba sai wanda ta kamace shi saddawa ne ke da halin da zai sai fili a tashar rediyo a rinka karantar da aya kaza shi kuma ya ce shi zai karantar da ita a halin da ya iya ba shi kuma ya ɗauko fagen da'awar da ba zai iya cimma nasara ba. Ashe duk wanda yake son ya shiga cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yi aikin da'awa da gargadan ikon da Allah madaukakin sarki ya bashi, ba dan komai ba, domin ya zama cikin mutanen kirki wanda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الله ملائكته سيكي كو الامه محمد صلى الله عليه وسلم كو ne kuka fi kowa kirki, ku ne mutanen da kuka fi kowa daraja, kuka fi kowa alheri, saboda dama ku an halice ku ne, an fitar da ku ne ga mutane ba dan komai ba, domin ku amfanar da su, kuna umarni da kyakkyawa, kuna hana mummuna, sannan kun yadda da Allah. Wannan karman kun yadda da Allah ita ce take bambance al'ummar Annabi da waɗanda ba al'ummar Annabi ba. Idan kirista ko ba yahudi ko ba maguje ko ba majushe wai imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana gudanar da da'awa, ranar kiyama ba zai tashi cikin al'umma Annabi Isa ba, zai tashi cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan khairiyya ta shafe shi, ya zama yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ke. Idan ka bi da'awar nan da kyau, za ka ga cewa kiristoci suna yin umarni da kyakkyawa, kiristoci suna hana mummuna, amma kuma ba su da imani da Allah. Don haka wannan cewa wa tu'minuna billahi kalma ce da ya kamata a ja layi a samanta. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kiristoci suna umarni kyakkyawa, suna hana mummuna, amma Allah bai siffanta su da khairiyya bainan nasu ba, Allah bai siffanta su da imani ba. Haka je ka samu Kirista ya je gidan marayu ya ɗauko yaro yana neman shi. Haka samu kiristoci sun haɗa kuɗi a coci, sun tafi suna ainihin agazawa mutanen da gobara ko ambaliyar ruwa ta same su. Zaka sami kiristoci sun tafi ainihin asibiti ko gidan kurkuku suna kula da waɗannan 'yan kurkuku da waɗannan da ke cikin asibitoci. Duk wannan yana daga cikin umarni da kyakkyawa, amma kasantuwar Allah bai siffanta su da mutanen kirki ba, Allah bai siffanta su da imani ba, sai aikinsu ya zama aikin banza. Don haka duk waɗannan ayyukan da suke yi sunan aikin aikin kirki a zahirin shi, kuma Allah zai ba su lada irin ladan waɗanda suke ayyukan kirki, amma da yake ba su da sharaɗin a biya su wannan ladan. Ma'anar lada jama'a a nan shine kamar a baka check, ka yi aiki sai wani ya rubuta maka kuɗin aikinka, sai ya rubuta maka a check, za ka ɗaga ka ce jama'a kun ga ina da check na 10,000 ko, amma a je banki a fitar da kuɗin nan ne matsala. Don haka duk kirista ko da yahudi in yi aikin alheri sai a rubuta mishi wannan alheri, idan ya musulunta sai a tabbatar, idan ya ƙi musulunta sai a jinkirta, sai ranar karɓaccen ɗin sai check ɗin sai bounce sai buga. Shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sai Allah ya tattaro duk aikin da suka yi suna haɗiyar yawo suna sa rai, za a biya su, sai Allah ya watse aikin ya bi iska, su kuma fa sai a kama su a wuta da su. Idan kun gane wannan da kyau jama'a, ashe waɗannan darajoji guda biyu da Allah ya kewaya amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar da su, to dole ne musulmi su tashi su cika su kuma su ci moriyar su. Da yace kuntum khayra ummatin, ko kuka fi kowa alheri daga cikin al'ummomi, sannan kuma ƙarshe ce wa tu'minuna billahi, har sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Da a ce kiristoci da yahudawa sun yarda da Allah a irin wancan aikin da suke, to su ma da aikin nasu ya zama alheri gare su, amma da ba su yi imani da Allah ba fa sai zama aikin ya zama sharri gare su, shine ba zai kai su aljanna ba, sai dai tayar musu da hankali. Sai ce minhumul mu'minuna, amma daga cikin su akwai mu'minai, kamar wa? Kamar sarki Abdullahi an-Najashi mutumin kasar Habasha. wa aktharuhum al-fasiquna amma ma fi yawancin su mutanen banza ne su Kisra da su Kaisar da su Fatima Jean Paul mafi yawancin su mutanen banza ne amma daga cikin su akwai mu'minai yanzu ka dubi sarki Najashi sa'ad da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo gare shi sun taho cikin kunci da wahala da takurar rayuwa da dardar shin ko zai karbe su ko ba zai karbe su ba suna zuwa har ya marabce su sai ga wani shedani daga cikin maguzawan jahiliya mushrikan makka sun turo shi cewa ya zo ya ainihin ziga sarki Najashi akan waɗannan mutane wannan mutum shine Amr ibn al-As amma da ita kaga rahama Allah sai waye gari ya zama mumini daga cikin salihan bayin Allah kuma amma a lokacin saboda sai san iya sharri shi da makircin shi da kiyayyar shiga addinin musulunci sai suka turo shi ya zo ya samu sarki Najashi ya ziga shi ya samu sarkin fada ya bashi cin hanci aka rikita ainihin fadawa aka rikita sarki Najashi game da waɗannan baƙi waɗanda ya karɓe su to amma sarki Najashi sai ya amfani da ilimin shi shi yasa duk inda aka ce an naɗa ka sarauta kana baƙin jahili to ka samu matsala kasantuwar sarki Najashi na da ɗan abin da ya sani na ilimin shi ya amfani da ilimin shi ya amince da mutanen nan amma kuma an zo an ce mishi zagin annabi Isa suke yi da ya tashi sai ya ce me kuke cewa game da annabi Isa mecece aqidar ku game da annabi Isa Ja'far ibn Abi Talib shine shugaban wannan tawaga da annabi ya tura su yaron sayyidina Ali sai ya miƙe sai ya karanto suratu Maryam inda Allah ya bada tarihin haihuwa da samuwa da rayuwa da ƙarshen annabi Isa gaba ɗaya duk wata daraja ta annabi Isa ta tattaru cikin suratu Maryam sarki Najashi da ji sai miƙe tsaye ya ɗauki wani tsinke da ke hannun shi ko ice haka ice na rantse da Allah ba ku ƙara ba ba ku rage ba game da darajar annabi Isa ko da daidai da girman wannan ice wannan sai ta sashi sai imani da addini to sai ya tashi wajen kare addinin Allah yanzu wannan sauraronsu da ya yi bayan an zuga shi da'awa ce ya yi masauki da ya ba su ya rinka tara jama'ar shi su ne musu bayani game da musulunci suna karɓan addinin musulunci da'awa ce yake yi zaman shi da ya ci gaba da ya a wannan kujera ya tsare wa musulunci da musulmi darajarsu da'awa ce yake yi idan mu gane wannan za mu gane cewa ashe aikin na da'awa kamar yadda muka faɗi ba aiki ne na suwana da suwana ba kaɗai Allah madaukakin sarki ya taimake mu Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga gare shi cewa Sa'ad bin Musulunta sai uwar shi ta juya mishi baya domin Abu Huraira farkon rayuwar shi ba ma guje ne sannan zai zama Kirista da shi da uwar shi to ana nan sai wani mai suna Fufail sai ya zo Musulunta ya zo ya kawo labarin musulunci kasar su Abu Huraira Abu Huraira ya ji labarin musulunci sai ya karɓi addinin musulunci kuma ya gyara imanin shi bayan Abu Huraira ya gyara imanin shi sai ya ga to ba zama zai babbare ya kirayi mahaifiyar shi zuwa ga addini ya kiraye ta sai ta ki sai ta juya mishi baya ta faɗi kansasan maganganu akan shi sai ya hijira sai ta horon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo matsala ga annabi cewa ga abin da yake faruwa tsakanin shi da mahaifiyar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a yace Allahumma hadi umma Abi Huraira Allah ka shiryar da uwar Abu Huraira sai ce tashi ka koma Abu Huraira yana komawa sai ya samu uwar har ta karɓi addinin musulunci har tana da ijabi tana sallah dan haka da ya tunkaro ɗakin ta zai taho sai ta ce ya saurara tashi ta sa hijabin ta sa kayan ta kafin ta buɗe kofa sai ta ce mishi ta nemi shi albishir da cewa ta musulunta anan Abu Huraira daga karɓan addinin musulunci ko annabi bai gani ba a wannan lokacin ya fara ne ya fara da'awa fara da'awa. To ashe kaga da'awar hatta sabon musulunta ma zai iya da'awa. Kamar yadda zamu zo cikin bayanai da zamu insha Allah zamu bada labarin yadda za ku ji wasu sababbin musulunta a ƙasashen Turawa a yau yadda suka kullo da wani salon da'awa. Wannan duk yana raya irin wannan sunna ce da Abu Huraira ya kawo ta a cikin addinin musulunci kyakkyawa. Wanda ke zaune a kurkuku shi ma zai yi da'awa, dubi Annabi Yusuf. Zaman kurkuku ne ya kama shi, amma sai da ya samu dama ya isar da saƙon Allah, sai da ya bayani dangane da tauhidi, sai da ya bayani dangane da shirka. To idan mun gane wannan, babu shakka za mu tabbatar da cewa ashe da'awa aiki ne wanda kowa zai iya yi da gwargwadon ikon shi. Akwai wata mata 'yar kasuwa ce, sunanta Khadija, tana harkar kasuwanci. Aka kai mata Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya fara harkar da'awa, a matsayin ya shiga daga cikin yaranta da za su taimaka mata wajen gudanarwa. Me yasa aka kai shi? Saboda an ga amanar shi, ita kuma an ga gaskiyarta. Sai aka ga aiko akwai wani matashi a garin nan da za a haɗa ku, yadda kike da son gaskiya shi kuma yake da son amana da kun dace. Sai ta ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ma'aikatan da za su yi mata kasuwanci. Aka je kasuwanci aka dawo ta gari ba ta ga amana, aka je aka dawo ta gari ba ta ga amana. To sai hankalinta ya fara karkata zuwa gare shi, don dama kafin shi ta yi aure na farko, ta yi aure na biyu. To yanzu tana haka, wannan mutumin da ya iya kula da amana ban aure shi ba, anya in na aure shi ai al'amarin amana zai shi haka. Haka sai ta nuna kwaɗayinta zuwa ga ta aure shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka haɗu da dangin shi aka yi magana, sai aka yi muwafaka da aka dace sai ya aure ta. Bayan ya aure ta, sai ya fara nuna mata sha'awar shiga keɓewa daga jama'a, don ya je ya zauna ya rinka tunanin halin da ya samu iyaye da kakanni a ciki, na shirka da maguzanci da shan giya da zina da fajirci. Khadija sai ta mara mishi baya, sai ta ɗibi bijiri ta ba shi gwargwadon kwanakin da zai yi. Ya je ya zauna a cikin wani kogo daga cikin kogunan duwatsun Makka mai suna Hira. Zauna in ya gama abin da yake kwanaki ya dawo, ya zo ya sake karɓan guzuri ya koma. Lannan yana cikin wannan hali, sai wata halitta ta zo mishi ta sallama, sai ya fara ainihin karatu da umarnin mala'ika tare da ainihin koya mishi da yayi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida, sai dawo a firgice a rikice, yana zuwa sai ya ce wa matar shi Khadija, lulluɓe ni, ta ce lafiya? Ya ce na ga wata halitta ce da ta firgita ni, ina tsoron ko aljanu ne, kada ya juye min kwakwalwa in haukace. Anan ina son ku tsaya da kyau ku natsu ku fahimci, ashe wannan yana nuna kuma namijin da zai da'awa, to akwai irin matar da ta dace gare shi. Matar duk da take sha'awar da'awa, akwai irin namijin da ya dace da ita. Don haka wannan tambihi ne ga ustazai waɗanda suke ganin social buzz in the campuses suna sha'awa, wallahi marare ne ba ta dace da kai ba. Ka ganta ta iya matse ko ɗaɗɗan wando a jikinta, tana burtso nono da ɗuwawu, kana ganin wannan za ka samu abin da kake so, wallahi kana zuwa za ta hargitsa, aka ta hargitsa da'awarka. Ta haka wannan sista da take rufe jikinta da hijabi da niqabi kirif, baka mummuna wadda ba ka so ɗin, ita ta fi dacewa da kai, inda da gaske take addini. Wannan babu shakka abin a tsaya a lura ne. Yanzu ku kaddara a wannan lokacin Annabi yana da wata mace ne 'yar shekara 22 ko 'yar shekara 17 ko 15, sai ya shigo gida yana zannuluni, kullum ni ta ce lafiya? Ya ce aljanu, na gani cewa za ta aljanu. Sai ta kwashe ta ce wallahi gidansu za ta kwana. Haka ne ko ba haka ba?
haka ne amma kaga wannan da yake Khadija ce Khadija ma ba ga magarin Khadija ba Khadijatul Kubra ina fatan mun gane gogaggiya a rayuwa kwararriya ta shiga ta fita ta goge ta iya ta kware kaga sai Allah ya shirya ta don ta zama matar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai Allah ya shirya kwakwalwar shi ya karɓe ta a matsayin matar shi saboda wannan aiki na buƙatar mace wadda za ta iya saboda haka ya aure ka ya shiga wannan hali ku ji kalmar da take mishi take kalla tace ko daya abin da kake tunani ba zai faru ba Allah ba zai ci amanar ka ba Allah ba zai cutar da kai ba Allah ba zai bar wani abu ya same ka ba me dalilin ta a lokacin babu wata aya ba hadisi balle ta jawo aya ko hadisi sai kace saboda kana taimakon gajiyayyu mata marasa miji kana agaza musu marayu kana rufa musu asiri sai amma ni ba malama bace a iyakar abin da na fahimta saboda waɗannan halaye naka Allah ba zai cutar da kai ba amma zai mu je ina da wani babba nan uba ko kanin uba malami ne ya iya karatun attaura da injila har ma yana fassara su daga yaran su zuwa ga yaran larabci sai ta dauke sai ta kai shi wurin wani dattijo ya tsofa tukuk mai suna Waraqatu Ibn Nawfal da kake ta same shi tace kawo sai ka saurari abin da dan uwan nan naka dan kan uwan nan naka ke fadi sai ce matsa kusa me ya same ka me ka gani sai ce ina zaune ina tunani game da yadda za a bullowa al'umman nan a gyara ta saboda lalacewa da ta yi a cikin kogon Hira sai na ga wata halitta ga shifarta daga ƙarshe ga yadda muka yi sai Waraqatu ya gyara zama ya ce ai kai ɗana ka zama babban mutum daga wannan ranar ka zama cikin manya-manyan bayan Allah irin su Musa da Isa waɗanda Allah ke turowa irin wannan babban mala'ika ya ce mala'ika Jibrilu ne to anan sai Waraqatu ya ce kai co ina ma a ce sadda za ka fara da'awa a garin nan a cutar da kai ina nan in tsaya maka ina ma a ce sadda za ka fara da'awa a garin nan a nemi korarka ina nan in mara maka baya sai annabi Zabir ya ce a har cutar da ni za a yi har korata za a yi sai ya ce ai babu wani wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka cutar da shi ko kuma aka kore shi daga garinsu wannan labari a yadda kuka ji shi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a farko-farkon kitabu Bad'ul Wahyi al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak ala Sahih ya rawaito da isnadi kyakkyawa wata rana annabi ya zo cikin sahabbai sai ji suna hira game da wannan dattijo Waraqatu Ibn Nawfal sai suna tantama suna cewa Waraqatu kafiri ne ya mutu yana wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu Waraqa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku zagi Waraqa domin na ga yana da gida a aljanna domin Waraqatu yayi imani Waraqatu yayi da'awa kuma har yayi burin da a ce zai kai sadda za a fara kaddamar da da'awa in tukuna ka taso da da'awar zai tsaya a gogar ma ya kare ka to me yake so kuma dama abin ne ma kenan to jama'ar musulmi wannan yana nuna mana matar aure na za ta iya da'awa kenan tun daga Khadija ku ji irin gudunmawar da ta yi cikin matan annabi akwai wata mata mai suna Zainab amma kasantuwar akwai wata kishiyarta mai suna Zainab ita Zainabin da muke magana sai aka bambance ta daga ɗayar saboda aikinta da take na da'awa aikin da take ku shi ne auduga take cewa ta kaɗa in ta kaɗi ta ainihin tara zare a jikin mazarai aka kai kasuwa aka sayar sai ta ware kudin da za ta siyo ainihin auduga wadda za ta ci gaba da kaɗi ribar da ta samu sai ta zo sai ta dafa abinci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sa a tattare masakai sai a kawo su gidan annabi ta ci da su ta shayar da su sai ta tashi sai ta yi musu wa'azi game da kula da sallah da amana da halaye na gari da an ji kayaniyar masakai a gidan sai a ce Zainab ce ummul masakin ta tara mutananta kun je ta kuma salon da'awarta ma'ana yanzu ka tafi ka je ka dafa abinci sai ka kira miskinai su zo gidanka sai ka amfani da sunce sun sha sun koshi sai ka miƙe minti biyar sai ka yi musu wa'azi game da muhimmancin sallah mafi yawancin miskinai ba sa sallah in ya zauna a wurin baran nan to sai ya tashi saboda kada ya tashi sadaka ta zo ta wuce shi don haka zai kafa ya tsare to idan kun fahimci wannan jama'a to babu shakka aikin da aya aiki ne na kowa. Misalin da nake faɗi a ɗazu shine mujallar al-bayan ita ta bada labarin wani mutum a ƙasar America. Ina jin a cikin garin San Francisco ya musulunta sai ya ce lasifita irin ta masu fiya-fiya, lasifita da ake ratayawa a kafada. Idan ya je aiki ya dawo sai zai wanka ya sa jeans ɗin shi ya zanzare sai rataye lasifita shi zai tafi dawa. Sai zai tsaya a kwanar masallacin sai rike lasifita shi yana cewa ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, haka zai fakira ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta. Ku ga Bature, Bature kuma mutum ne kamar yaro. Sai a cewa shi ana kallon shi, okay, this guy means business. Sai ga ana kallon shi ana gaba kai kuma wani yana dan rubutu. To daga nan sai ka ji wani ya ce mishi ina za a je a musulunta. Sai ce to shikenan ka ba za ka musulunta, ya ce ni dama ba malami ba ne, mun ne kira ne. Sai kai ka masallaci mun sai ka aje ka wurin malami sai ya dawo ci gaba ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, shi aikin shi. Tun ana ɗaukan shi mara hankali har aka tabbata yana da hankalin shi, lafiyar shi mai tsabar ya tabbatar da manufa ce amma ba yadda zai tabbatar da ita sai haka shi ne zai sai lasifika ta mai fiya-fiya. To Allah ya taimaka. To amma kasantuwar harkar da'awa harka ce wadda aiki ne, wato profession ne, mihna ce. Malamai sai suka dube ta sai suka kasa ta kashe biyu dangane da gudanar da ita. Sai suka ce akwai da'awa wadda za a ɗauke ta da'awa a matsayin mihna wadda wasu mutane za su tahassusi su tsaya su kwaye a kai. Shine waɗanda za su ɗauki da'awa as a profession, aikinsu ne da'awa. Akwai waɗanda kuma za su dinga irin wannan aikin da Zainab take yi, ko irin aikin da Khadija take yi, ko kuma irin aikin da wannan mutum na ƙasa America yake yi. Kun ga waɗannan su ba sa buƙatar wata ƙwarewa ko wani cikakken ilimi mai yawa dangane da harkar da'awa, domin kai ma ɗin yanzu za ka iya ƙirƙiro da wata harka ta da'awa. Misali a nan tudun wada muka samu labarin wasu matasa suka aje kansu a matsayin duk inda suka ga mahaukaci za su kama shi su mai aski su gyara mai ƙumba su mai wanka a kira likita ya allura ya ciye sha ya kwanta ya bacci. Kun san cewa wannan da'awa ce jama'a? Da'awa ce. Kun san cewa barin mahaukata suna yawo maza da mata a cikin gari ɓarna ce? Kun san akwai mahaukacin da yana nan da haukar amma sha'awa tana kayar mishi wata ran sai ya zama ta a cikin kasuwa ya zama ta ya zama da ita? Ƙarfi ne ma shi da na aljanu ya faru. Mun ga haka a kasuwar Sabon Gari, mahaukaci ya zagaye zai cikin Fulani masu sai da nono kawai da ya dubu guda ɗaya kawai sai ya buge ta, suka dukan duniya da korai sai da ya gama abin da yake yi. Yanzu barin wannan yana yawo ɓarna ce ko ba ɓarna ba? To kare waɗannan daga cikin al'umma a ji a nema musu magani da'awa ce. Nahyin anil munkar, ina fatar mun gane. Kun san cewa da yawa mutanen da muke ganin mahaukata ba mahaukata ba ne? Damuwa ce ita ce bayan ce yake kira motsuwa, motsuwa daban hauka daban. Wani an kore shi daga aiki ne, ya jira a biya shi fansho daga ratunci har yanzu ba a biya shi ba. Matsaloli sun yi shi yawa, sai kawai sai ka ji ya zauna a ɗaki yana matsala problem matsala problem matsala problem. To shi kenan sai ku ce ya hauka ce, wannan damuwa ce. Ana yin maganin abin da ya dame shi, wani sai ka ga ya dawo cikin hayyacin shi. Kun san cewa mahaukatan nan da ke yawo akwai matsala babba game da su? Mahaukaciya nawa ce aka yi mata cikin shege? Allah kaɗai ya san iyakarsu. Matafa ne ke baiwa masu zuwa wurinsu da buƙata fatawar cewa buƙata kaza ba za ka same ta ba sai ka je ka yi zina da mahaukaciya. Kuma wannan sharri ne barinsu suna yawo. Wani ya samu motsuwa ne ko damuwar hankalin ƴar kaɗan wadda da za a kama shi a aske gashin kanshi da na hammata a yi mai aski a yi mai gyaran kumba a wanke shi sukun ya ciye sha a samu a gandara mishi alluran likita. in ya kwanta ya barcin awa 24 sai ku ji ya fashi yana salati ya wata ki ya dawo idan kun dawo wannan jama'a to mutanen da zasu irin waɗannan ayyuka ana neman a samu mutane ne kai masu kaifin tunani da zurfin basira sai kowa ya tunanin menene zai kirkiro daga cikin ayyukan da haya misali kun san cewa idan dare ya kasuwanni irin kasuwar sabon gari da kasuwannin tudun wala da kasuwannin zaria cikin suke da ɗan mata waɗanda sun kai tuwo da wannan gefen kasuwa amma kuma danne su ake ana zina da su aikin masu da'awa ne su tsaya su yi nazari su tuno wata mafita za a kawo dangane da hana wannan ɓarna a cikin kasuwa domin yayin da kuka ce babu gidan karuwai amma kun bar manya manyan ƴan mata suna kai tuwo da yamma kasuwa su zauna har dare ya yi har ƙarfe 9 to me yake faruwa ya kamata wani ya buga alamar tambaya ya ce maza yajri fil aswaqi ba'da al maghrib me ke faruwa a cikin kasuwanni bayan magariba ne ana luwaɗi ana maɗigo ana zinace-zinace duk waɗannan ana a cikin kasuwanni al'amarin ya kai a cikin masallacin kasuwa an kama wani ya turmushe wata a cikin masallacin kasuwa saboda ba su samu na tsatsan wuri kamar wannan ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada su kuma sun je suna zina cikin masallaci Allah ya kiyaye don haka muna buƙatar a samar da mutane irin waɗannan waɗanda za su kafa kansu domin yin nazarin ya za a hana wannan ɓarnar ya za a kawo gyara a wuri kaza to sai malamai suka ce idan har da'awa mutum zai yi a matsayin da'awa ta aiki da'awa ta karantarwa da'awa ta yaɗa ilimi to wannan akwai wasu siffofi da ake neman shi da su waɗanda ga su kamar haka waɗannan siffofi su ne za su zame mishi makamai domin gudanar da ita da'awar da kuma samun nasara makamin farko daga cikin waɗannan makamai shi ne makami na imani lallai ne mai da'awa ya zama mumini a can baya ka ji haɗarin da kiristoci suka shiga gashi suna da'awa amma saboda ba su da imani sai da'awar ta zama aikin banza lallai ne da'awa ya zama mumini domin ba za ka kira mutum zuwa ga abin da kai ma baka yarda da shi ba ba kuma za ka kira mutum zuwa ga abin da kake shakka ba to dole a samu mai da'awa yana da kyakkyawan imani kuma yana da kyakkyawar aqida za mu sharhi wannan a gaba insha Allah daga cikin abubuwa na makamai da ake neman mai da'awa ya kinsa kanshi domin kutsawa wannan fage akwai al-akhlaqul karima at-tayyiba kyawawan halaye domin kyawawan halaye din nan na daga cikin makaman da Allah madaukakin sarki ya kinsa annabin shi da su a idda yake cewa innaka la'ala khuluqin azim lallai kana da halaye na girma halaye na mutunci Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi da kyawawan hali a inda yake walau kunta fardan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik da a ce ka kasance mai tsanani mai maganganu marasa daɗi wanda yake da kaushin zuciya to da sun watse daga gare ka wato wannan na siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum ne mai faɗa ba annabi ba mutum ne mai kaushin zuciya ba sannan ba mutum ne mai tausasan kalmomi ba domin ba haka yake ba sun watse amma da ya zama ba haka yake ba fa sai sahabbai suka taru suka kewaye shi to wannan ya nuna mai da'awa idan yana da daɗin baki yana da iya magana yana da kyakkyawan aiki yana da kyautata mu'amala tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da maƙwabtan shi shi da 'yan uwan shi shi da abokan shi da jama'ar da yake mu'amala da su ɗaliban shi da waɗanda yake kira zuwa ga ainihin addini to waɗannan halaye na gari babu shakka suna daga cikin abubuwan da mai da'awa zai bayyana da su da'awar shi ta kyautatu kuma ta yi kyau na daga cikin abubuwan da kuma za mu ainihin hasaso a can gaba insha Allah waɗanda ke rugurguga da'awa idan ya zama an samu akasin kyawawan halaye na gari daga nidawa, Allah kiyaye. Na uku daga cikin waɗannan makamai da nidawa zai shirya wajen kutsawa wannan fage shi ne, lallai ne nidawa ya samu ilimi game da da'awar da kuma wayewa kai game da gudanar da ita da'awa ɗin. To idan kun fahimce ni da kyau, sai ku gane samar da mai da'awa a irin wannan siffar na ɗaukar wani tattali na musamman, wani shiri na musamman, kuma yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar yin tattali domin samar da waɗanda za su yi aiki irin wannan, domin samar da masu da'awa a bisa wannan siffar yana buƙatar kuɗi, yana buƙatar aiki, yana buƙatar tunani, yana kuma buƙatar haƙuri da ba da lokaci. Maganar imani, harka ta imani harka ce mai sauƙi kowane musulmi ya fahimci cewa ya aiba zai yi wanda ba musulmi ba ya tashi yana kira zuwa ga musulunci. Lallai in aka samu haka to za a yi tuhuma akan akwai wata mummunar manufa a kai. Harka ta kyawawan halaye, ba ya yiwuwa ka taho kana tallan abu amma maganarka ko aikinka ko duka suna nuna na wannan abu, domin zuciya ta fi ta'asirantuwa fiye da saƙon da ido ya kai mata fiye da wanda kunne ya kai mata. Ku kiyaye wannan, zuciya ta fi ta'asirantuwa fiye da saƙon da ido ya gani ya kai mata, ta ga kaza sai shi idan ya kai mata saƙon cewa kaza mugun abu ne ko kyakkyawan abu ne fiye da saƙon da kunne ya kai mata. Wannan na nuna wanda zai shiga fagen da'awa irin wannan da muke magana, lallai ne dole ya zama mutumin kirki, domin idan ido ya dube shi ya fassara shi a ba mutumin kirki ba ne, zuciya ta ɗauki haka daga saƙon da ido ya kai mata, to ba za ta taɓa barin sauran gaɓoɓi na jiki su motsi wajen rungumar saƙon da kunne yake kaiwa ba. Don haka dole ne mai da'awa ya kyautata halayen shi. Hali mafi muni da mai da'awa zai shiga daga cikin halaye na magana shi ne mai da'awa ya zama maƙayyaci ko mayaudari ko mai maganar banza. Aiki mafi muni da mai da'awa zai samu kanshi wanda zai nusa mishi da'awa shi ne a ga mai da'awa da ayyukan da ke warware abin da bakin shi yake faɗi. Idan kun fahimci waɗannan maganganun nawa a dunƙule, to za ku fahimci maganin da za a samar wa wannan halin shi ne kyautata ɗabi'u. Don haka malamai ba su yi sake ba, sai suka yi rubuce-rubuce a nan. Al'imam an-Nawawi ya rubuta littafin Riyadus Salihin, wanda kafin shi an samu al'imam al-Bukhari ya rubuta littafin Al-Adab al-Mufrad. Waɗannan littattafai ne da idan mai da'awa ya karanta su ya aikatar da tarbiyyar da ke cikinsu, za a same shi salihi, mutumin kirki mai iya mu'amala ta magana da ta aiki, sannan jikin shi zai zama mai fassara abubuwan da yake kira zuwa gare su. Amma ko an fahimci saƙon da ke cikin waɗannan littattafan, wannan na daga cikin kurakuran da mutane suke shi ne sadda suka tashi karanta littafi kawai suna karanta nassoshin littafin ne ba tare da sun karanta me yasa mai littafin ya rubuta ba kuma wannan saƙo yake nufin isarwa. Misali, saboda wannan gaggawar wasu yau sun kasance har ba sa karanta shimfiɗan littafi, da an zo littafi kawai sai a yanke sai a taho albabul awwal ko alhadithul awwal sai a manta da muqaddima. Littafin da aka yi irin wannan barna a ƙasar nan akwai littafin arba'un hadis, har aka waye gari ma an daina buga shi tare da shimfiɗar da malamin ya yi, domin mutane sun daina karanta muqaddima ma ba sa buƙatar ta. Da suka yi watsi da wannan muqaddima ba sa karanta ta, sai suka jajirci me yasa mai littafin ya rubuta littafin, sai suka mai da littafin ya zama littafin manhaji wanda ake sa a 'yan islamiyya su haddace. Da haka duk islamiyyar da ka je za ka samu 'yan islamiyya sun haddace maka arba'un hadis, sai zai kawo maka shi alhadisul awwal, hadisi na ɗaya, an amiral muminina, daga farkin muminai Umar bin al-Khattab, Umar dan Khattab yana yana haki ya gama haka shi ke. sakon da mai littafin ke sanya isarfa ya bace wa malamin ballin shi dan islamiya dan haka ba ufa talibu wal maqlub to babu shakka mai da'awa yana buƙatar ya samu jagoranci akan hanyar da zai bi ya kyautata halayen shi game da ainihin da'awa domin da mai da'awa da matar mai da'awa da ɗan mai da'awa da duk wanda yake kewaye da mai da'awa yana buƙatar ya samu wata tarbiyya ta musamman ba dan komai ba dan ka a samu tifka da warwara shi yasa idan muka zo zamu yi magana insha Allah game da abubuwan da ke rusa da'awa sai mun sake hasaso waccan magana akan wacce irin mace mai da'awa ya kamata ya aura matar da take so ta shagaltu da harkar da'awa wani irin namiji ya kamata ta aura wanda ya samu kansa a fagen da'awa da matar da bata dace da aikin da'awa ba ya kamata yayi da ita wanda ka samu kanta a fagen da'awa mijinta bai dace da harkar da'awa ba ya kamata Allah ya taimake mu to abu na uku a wannan fagen shine zamu ba da muhimmanci dangane da bayanai akan shi shine mai da'awa ya samu ilimi to daga cikin ilimin da ake buƙatar mai da'awa ya samu a gurguje akwai ilimi game da Qur'ani ilimi game da hadisi ilimi game da tauhidi da aqida ilimi game da tarihi ilimi game da abin da ya shafi fiqh sannan sai ilimi game da harshen larabci wannan ilimin sune musulunci yake neman ka dangane da al'amuran ilimin musulunci ma'ana aka ce ilimin musulunci ana magana ilimin da ba sune ake yi da'awa da sune ake bautawa Allah kai tsaye Qur'ani a ƙarƙashin Qur'ani lallai ne mai da'awa ya iya karatun Al-Qur'ani aibi ne ga mai da'awa idan yana karanta Al-Qur'ani ba daidai ba don haka lallai ne kana son ka shagaltu da harkar da'awa ka iya karatun Al-Qur'ani da tajwidi sannan lallai ne ka haddace gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na daga Al-Qur'ani in ba haka ba ma ka haddace shi gaba ɗaya ma'ana mai da'awa ya haddace Al-Qur'ani gaba ɗaya ya ci almashi in bai samu nufa ya haddace wani ɓangare na daga Al-Qur'ani wannan ɓangaren ya zama ɓangaren da mai da'awa yake yawan daddala ko kuma zai rinka yawan daddala yana kai da komowa a kan shi sannan mai da'awa ya samu ilimi game da Qur'ani wannan shi ake kira ulumul Qur'an a saurara jama'a ilimi game da Qur'ani da muka ce ulumul Qur'an wani ilimi ne wanda ke kawo tarihin saukar Al-Qur'ani rubuta shi haɗa shi tarihin yawan ayoyin shi yawan surorin shi da wasu bayanai da ke fitar da cewa lallai Al-Qur'anin nan yana ɗauke da wasu ilmomi waɗanda in mai da'awa ya san su to babu shakka zai iya bi ya bayyana Al-Qur'ani da kuma ka gabatar da Al-Qur'ani da waɗanda za su karɓi da'awar shi a bisa yadda ya kamata Qur'ani ya karɓi wannan aiki ne wanda baya buƙatar gaggawa sannan ilimin tafsiri ilimin tafsiri ko wani ilimi ne da ke karantar da kai hanyar da zaka bi ka iya fassara Al-Qur'ani kana mai bayanin shi tare da haɗa wasu ayoyi waɗanda ke da alaƙa da junansu da ɗibo hadisan da za su fassara su da zantuttukan malamai da kuma amfani da ƙa'idojin da ake buƙata wajen fassara Al-Qur'ani wannan ilimi na tafsiri shi ma jan aiki ne da yake buƙatar sai ka je ka zauna ka koyi shi malamai suka ce game da Al-Qur'ani idan mai da'awa ya samu kanshi a waɗannan wurare guda uku ya samu gwargwadon rabo na gogewa da ƙwarewa a waɗannan fage guda uku to za a ce masha Allah tabarakallah game da Al-Qur'ani sannan hadisi mai da'awa ya karanci hadisan ya koye su ya san yaya ake fassara su yaya ake gane ma'anarsu yaya ake gane hukunce-hukuncensu mai da'awa ya san ilimin da ba shi ne ake kanikancin hadisai a gane ingantattu da waɗanda ba su inganta ba mai da'awa alaƙar shi dangane da abin da ya shafi sunna ya tabbata sunna ga haƙƙin kanshi ya yi aiki da ita mai da'awa ya samu kanshi a halin kiran mutane dangane da tabbata waɗannan hadisai da wannan sunna dangane da fiqh mai da'awa ya san fiqh to anan fiqh ya samu kanshi a halin 'yan siyasa sun yi wasa da hankalin fiqh shine ɗan siyasa sai suka ɗauki shiƙin sai ya zama harka ce ta siyasa. To idan mai da'awa da ya hankali ba sai ya faɗa cikin hayaniyar da ɗan siyasa suka haifar a cikin shi ne. Yanzu a wannan yankin ƙasar tamu wai an ce malikiya muke ji. To yaushe mala'ika Jibril ya sauka da wannan wahayin ya ce mutanen Afirka ta yamma ku bi malikiya, mutanen Saudiya ku bi Hanabila, mutanen Indonesia ku bi Hanafiya ko Shafi'iya. Babu wannan, wannan siyasa ce. To ina da ya bi hankali da sai ya fada cikin wannan tarkon na ƴan siyasa shine sai ya samu kanshi a yana da hawa amma yana kira ne zuwa ga fahimtar wani ba fahimtar musuluncin ba. Na ga sai zama shi ba da'iyan lahi bane, da'in faqih ne, yana kira ne zuwa ga azwa wani. Abin sha'awa shine duk duniya suna zuwa aikin hajji, kuma kowace ƙasa suke zuwa aikin hajji a yau sun san ina ne miƙatinsu yake. Kuma miƙatin nan an tabbatar da cewa babu wani daga cikin miƙatocin nan wanda ya zama ijtihadi ne ko fatawar wani malami ce, nassi ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe wannan yake nuna Annabi ya san cewa mutanen kowane ɓangare za su zo su yi hajji kenan bayan sun musulunta. To yaya aka yi Annabi ya iya saka wa mutanen kowane yanki na duniya miƙatinsu amma bai saka musu malamin da za su bi ba ko kuma fiqihin da za su bi? Sai dan Annabi bai yarda a bi wani malami ba ko kuma a bi ra'ayi ko fiqihin wata mazhaba. Annabi bai san da wannan a cikin addinin shi. Dan haka ne da'awa sai ya yi hankali da wannan fagen. Duk mazhabar malikiya da ake a Najeriya misali ra'ayi ne na turawan mulkin mallaka kawai, sadda suka rugurguza shari'ar musulunci wadda dan Sodo ya kafa yau shekara 203 sai suka ainihin tabbatar da cewa to sun kafa mazhabar malikiya. Ka karanta al-Thaqafatul Arabiyya fi Nigeria, Dr. Ali Abubakar dan Najeriya na farko wanda ya fara yin PhD akan lugar Arabiyya. Surukin Abubakar ta fara kalewa, mutumin Bauchi ne, ya rasu Allah ya gafarta mishi. Dan haka suka zo suka kakaba mana malikiya a nan. Dan haka zo suka kakaba mana malikiya sai suka cire shari'a. Dan haka a wurin da kure ni kace kana bin Maliki School of Law, you don't have any problem with him. Amma an kace kana bin shari'a sai ce shari'a impossible. Ce ba za ta yi ba. Dan ne akwai bambanci tsakanin shari'a da mazhaba. Mazhaba dauki cewa fatawa ce ta wani malami ko ta wasu malamai. Malamai sun yarda a bi fatawa ta wani malami ko wasu malamai in akwai bukata, amma shari'a ita ce take wajiba. Domin ita ce Allah ya sauka wa Annabi ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Akan shari'a Allah ya dora Annabi. Dan haka malami ne da awa sai ya yi taka tsantsan da wannan fagen, in ba haka ba sai ya shiga cikin sauda da hayaniyar ɗan siyasa da turawan mulkin mallaka. Sai ya tashi daga da'awa zuwa ga shari'a, ya koma yana da'awa zuwa ga ra'ayin wani ko mazhabar wani. Kamar yadda na ce mazhabar wani ko fatawar wani kaɗaɗɗan yadda a bita ne a musulunci in bukata ta kama, amma in ba haka ba asalin abin da ake bi shine alqur'ani da hadisi, shine shari'a. Kana nan kana bin alqur'ani da hadisi sai ka samu kanka a wata gaba wadda baka kai ga fahimta ba, amma ga wani malami ya ce ga yadda za a yi sai ka bi shi. A ƙarƙashin wannan ba za ka yi rijista da Imam Malik ba, ka iya rijista da Shafi'i kenan. Za ka aje kanka ne ka yi rijista ne da Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kana nan kana bin Allah ta hanyar da manzon tsuwa ya zo da ita. To a ran da ka samu kanka a halin bukata sai ka ɗauko maganar da al-Imam Abu Hanifa yayi, ko magana Shafi'i, ko magana Ahmad ibn Hanbal, ko makamantan haka. A ƙarƙashin wannan ba za ka fifita wani akan wani ba, ba za ka yi fada akan wani ba, ba za ka yi fadan dole a zo a diwana ba. In an ce ba za a diwana ba, ba za ka yi fada ba. Amma ran da duk aka ce ba za a bi alqur'ani da hadisi ba, to a ga jijiyoyin ruwanka sun tashi. To wannan shine addini. Wannan maganar ita ce maganar da ɗan Sodo ya tabbatar, ya kuma goyi bayanta, ya kuma mara mata baya, ya ce ana jan hankalin mutane, ana yi musu sharhi, ana ƙoƙarin fahimtar da su akan su yadda su bi ra'ayin wani idan ra'ayin ya dace, yace amma ba a tursasa su, amma ana tursasa mutum a ce lalle ga abin da Allah yake, ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To kaga anan fiqh ya samu wannan matsalar a duniya. Saboda haka in ka zo za ka yi nazarin fiqh, abu na farko shi ne kana son ka samu malami irin Imam al-Bukhari ko irin Imam Malik, kuma a kowane zamani akwai su, shi ne ka samu faqihi muhaddisi, ka samu alimun min fuqaha'il muhaddisina, malami daga cikin malaman fiqhun hadisi, wanda zai karantar da kai Qur'ani da hadisi sai ya rinka cire maka fiqhun da ke cikin su. Haka Imam Malik yayi, haka Bukhari yayi, Nasa'i haka yayi, haka duk malaman sunna suka yi. To kana buƙatar wannan sai ka san fiqh ta wannan hanya. Idan ka san fiqh ta wannan hanya, to ka san tuwar da'awar kamar yadda nake, akwai matsalolin siyasa galibin duk inda zaka gudanar da da'awa a duniya. Ya kai buƙatar saboda wannan siyasar ka san mazhabin garin da ka taso. Yana daga cikin kuskuren da yawa daga cikin du'atu waɗanda suke da'awa akan sunna, sai ce ba ruwan shi da ya san wannan mazhabin, dan ba ya da buƙatar shi. To wannan kuma ya takaita. Wanda kuma ya ce shi kuma ba wani maganar Qur'ani da hadisi, fiqhin da ya taso ya ishe shi, shi kuma wannan ya wuce iyaka. Wanda ya fi kowanne alheri shi ne wanda ya takaito akan fahimtar Al-Qur'ani da hadisi da fahimtar fiqhinsu, sannan kuma ya bincike game da fiqhin inda ya taso, don yana da alaka da da'awar shi. Don haka a wannan yanki namu, kamata ya idan matasa masu da'awa suka taso bayan sun fahimci Al-Qur'ani da sunna, sun fahimci fiqhin Qur'ani da sunna, sai a zaunar da su a rinka karantar da su littafai na fiqh irin qawa'idi, ahlari, ishmawi, iziya, risala, askari, mukhtasar, qurtubi da makamantansu. Wannan babu ne shi a dan kuma, saboda abin yana da alaka da siyasatu da'awa, siyasar gudanar da da'awa. In ka miƙe kana da'awa, duk malaman ƙasar galibi an tarbiyance su a bisa wancan tsari ne wanda kuskure ne. Sai ce ai dan baka san abin da ake a kasar bane, dan haka ka zo kake wannan. Amma sai zama mukhtasar din akan ka yake, askarin akan ka yake. Ashe ba rashin sani bane yasa rashin hujja da shi, a ce dan rashin kasantuwar ba shi ya cancanta a fara hujja da shi ba, Qur'ani da hadisi shi ya fara, ya kamata a gabatar. Ina fatar mun gane. Sannan yana da kyau a matsayinka na mai da'awa ka yi bincike game da ra'ayoyin sauran malamai, bayan ka san fiqh wanda yake al-muhaqqaq, ka san fiqh na mazhabin garinku, sannan kuma sai ka zo kana gwadawa. Malamai sun yi rubuce-rubuce a nan. Al-Imam Ibn Juzayr ya rubuta littafi Qawanin al-Fiqhiyya, Ibn Rushd ya rubuta littafi Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Wannan littafin in ka je ka nazarce su, ka karance su musamman a hannun malamai da suka san su, za ka san yadda kowace mazhaba take hujja da kuma idda take kai da komowa. A can baya kuma ka sani wancan fage na farko, akwai malaman da suka sha dare suka rubuce-rubuce a cikin wancan fage na tsamo fiqh daga abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi, kamar su al-Imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani a cikin littafin shi mai suna Ad-Durar al-Bahiyya, da kuma sharhin da yawa littafin abin As-Sayyid al-Jarrar sharhi akan littafin Hada'iq al-Azhar, da kuma littafin Siddiq Hassan Khan wanda ya sanya wa suna littafin Ar-Rawdatu an-Nabiyya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kaji bangare na farko na fiqh kenan. Bangare na biyu na fiqh shine kana buƙatar ka san ilimin usulul fiqh. Wannan ilimi ne da ke taimakonka ka iya karanta Qur'ani da hadisi ka fitar da fiqh. Can baya an ce ka karanta Qur'ani ka karanta hadisi, me zai taimake ka kana iya karatun hadisin ka rinka fitar da fiqhin da ke ciki? Akwai wani ilimi da malamai suka zauna suka tsara shi a bisa ka'idoji. Bangaren shi na farko suka samu usulul fiqh, bangare na biyu suka samu shi al-qawa'id al-fiqhiyya. Malamai sun yi rubuce-rubuce masu dama akan wannan fage, kana buƙatar ka je ka karance su a wurin malamai, ka iya su ka kware su, don ka iya ɗabbaƙar da su a bisa tsarin da ya kamata. Dangane da aqida, kana buƙatar ka karanta aqida. To aqida ma an samu matsala ta shiga, domin yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar aqida ingantacciya Qur'ani da hadisi, sai aka samu wasu suka je suka ɗibo wasu abubuwan da suke ganin wata hanya ce ita ma da za a iya sanin Allah, amma kuma wannan hanyar Allah bai zo da ita ba. Suka kawo tauhidi irin na ashaira, tauhidin irin al-wujudu wal-qudamu da makamantansu. Waɗannan irin tauhidi jama'a ba tauhidi ne na musulunci ba, musulunci bai san da su ba, bai yarda da su ba. hanyar da ake sanin Allah ita ce hanyar tauhidi lafiyayye wanda yake da hujja da Qur'ani da hadisi, amma ba hanya ta laukaniyat da falsafa da mandiki da makamantansu. Abin da kai ci a waɗannan ƙasashen namu sai ka yi takatsantsan nan ma an ba haka ba sai ka faɗa cikin wannan hayaniyar. Mafi yawancin makarantu na sakandare waɗanda yau su suke horar da malamai da limamai da alƙalai irin waɗannan littafan suke karantawa, Ibrahim al-Naqqani, Zuharatu Tauhidi, Ummul Barahina, waɗannan duk ba littafan tauhidi ba ne, bai halatta a ɗauke su a matsayin littafan tauhidin da ba a san Allah ba, littafan tauhidi ba ne. Lallai a koma a karanta littafai da malamai suka sa musu Kitabut Tauhidi, littafin tauhidi wanda za a ga ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kar ka manta ana maganar kai ne da'awa ne, ka kinka kanka, in ka kinka kanka da ilmomi masu nagarta ba zai zama da'awarka ba tana wakiltar da'awa ne irin ta Annabi ba kenan. Sai zama da ake cewa al-ulama warasatul anbiya, kai ba za ka zama daga cikin waɗanda suka zabi annabawa ba, ka zabi falsafa ne kawai da wasu malamai kake yaɗa da'awarsu, amma in dai da'awa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, to waɗannan abubuwan su ne za ka duka gyara ya zama ka samu da da'awa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan an fahimci wannan da kyau, tarihi wani fage ne wanda yana da matukar muhimmanci, dole ne kuma mai da'awa ya ba da muhimmanci game da sanin tarihi da kuma tace tarihi. Yaya ake gane tarihi kaza ya tabbata ko bai tabbata ba? Malaman hadisi ba su zauna ba sai suka kirkiri wani ilimi a ƙarƙashin ilimin mustalahul hadisi, suka sa mishi mustalahul tarih. Shi hadisi yana amfani da isnadi, Qur'ani yana amfani da isnadi, amma tarihi bai da isnadi. Wata kowa za ka je ka samu ta baka labarin ne aka gina kofar doka, me yasa ake ce mata kofar doka? Wannan kowar sai gaba ka iya rubuta sunanta ba, don haka ƙarshen ta in ka tashi ba da labarin, yadda za ka ba da labarin za ka ba da shi a karkace, inda za ka gane karkatar shi da ka zo ka samu wani datti da shi kuma sai baka labarin da ya karo da naka, in ka je ka ɗauko wani tsohon shi kuma sai ba da labarin da biyan nusa nasu, to ya za kai ka tashi ka gane ingantacciyar dalilin da ta sa ake kiran kofar doka. Misali, wannan hanyar ita ce kira mustalahul tarih, domin da kana da isnadi ba za ka bi isnadin ne kai naka ka bincike shi, to ba waɗanda suka ba da labari. Ita ma tsohuwar da ta ba da labarin ƙarshenta kullum ya girmuka ka ne, ta tashi ne ta ji ana faɗi a unguwarsu, in ma ya gaya miki zai ta ce haka muka tashi muka ji a unguwar nan, ta manta sanda aka faɗa mata da wanda ya gaya mata. Ya za kai ka tace ka tabbatar da ingancin wannan magana. An ce wai asalin Hausawa daga wani Balarabe ne, mutumin Bagadaga mai suna Baya Jidda Abu Yazida. To ina ingancin wannan tarihin? Dole ana buƙatar ilimi na mustalahul tarih. Abubuwa sun faru da yawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, abubuwa sun faru da yawa bayan zuwan Annabi, bayan ficewa Annabi bayan rasuwar shi, rigingimin siyasa sun faru tsakanin sahabbai da yawa. Shin waɗannan irin rigingimin ba a ruwaito su da isnadoji ba? Malamai ne suka zauna irin su Ibnu Jaririn At-Tabari suka rubuta su, da irin su al-Imamu Zahabi da manya-manyan malamai irin su al-Imamu Ibnu Kathiri. Shin wata hanya za ka bi ka tace? Misali, Ibnu Jaririn At-Tabari sai da yake abin duk da ka gani cikin littafin nan nawa, to na kawo shi ne kamar yadda na ji shi, ba na ƙara ba na ragewa, na haka in ma akwai wani kuskure ko mugun abu ya ce to na kan waɗanda suka ba mu labarin. Abin da ya faɗi kenan a cikin tarihi. To ya za ka iya tace tarihi don ka zo ka gabatar da ingantaccen tarihi? Waɗannan littafai ne malamai suka rubuta na tarihi ingantattu, dole ne kai mai da'awa ka san haka, domin tarihi ya zama wani makami wanda ake amfani da shi wajen yaɗa da'awa, kuma tarihi ya zama wani makami wanda ake amfani da shi wajen rusa da'awa ko kuma kawo rikici. Misali, ɗan Shi'a sun yi imani da tarihi fiye da yadda suka yi imani da Qur'ani da hadisi, don haka duk ɗan Shi'a yana kawo tarihi ne don ya kafa addinin shi ya kuma rusa addinin musulunci. To yanzu kai ne da'awa da ka zama musulmi ne da kake son kai da'awa don tabbatar da musulunci, wata hanya za ka bi domin ka kawo tarihi ingantacce, kuma ka zauna cikin shirin ko ta kwana yadda da sun kawo tarihin ƙarya don su kafa addininsu, su rusa addinin musulunci? Ya za kai ka iya tunkuɗe wannan ƙarya ka tabbatar da addinin musulunci? Dole ne sai an karanci ainihin wannan ilimin, sai kuma an iya tabbata shi. Allah ya taimaka. To sannan kuma ka zauna ka karanta tarihi. To karatun tarihi kowa ya sani, ko a secondary school kake karanta history kai ka san za ka karanta dan naka ga littafin tarihi a cikin term daya ko a session daya sai kai littafin tarihi guda uku dan rubutu ne mai yawa labarai ne masu tsawo ina fatan an gane wannan yake nuna ashe in kana buƙatar ka san tarihi zama za ka kai karatu misali تاريخ الإسلام على الإمام الزهد مجلد 60 تاريخ مجيزي تاريخ لكتاب البداية والنهاية ابن كثير جزء بون شعب كويتي تاريخ تاريخ الإمام الطبري تاريخ بغداد تاريخ دمشق دنيا من انتفين إلى تاريخ جزء 30 40 50 بون شعب
dawanna muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
alhamdulillah